إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة سادوة وانا مسلاتي ميتارم البركة مركز الدعوة وانا مكة fi sani da masallacin Alhaji Muhammad Siraji a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Lahadi wacce ta yi daidai da ranar 26 ga watan Jumada al-Ula hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 10 ga watan 12 2023 miladiya dan ci gaba da karatu wannan littafi na mai tarin albarka mai suna al-Istiqama littafin da yake karantar da mu tsayuwa akan addinin musulunci ba tare da karkacewa nan ko nan ba ba tare da guluwi ba ba tare da jafa'i ba tsayuwa akan karantarwa ta alqur'ani da sunna to salan karantarwa Ibn Taymiyyah idan zai magana akan abu to duk wani abu da ya saba masa sai ya kawo shi to shi yasa wasu malamai suke cewa Ibn Taymiyyah duk abin da ya rubuta raddodi ne to haka salan karantarwa shi yake duk abin da zai karantar in ikhlasi zai karantar to zai kawo maka abin da ya saba wa ikhlasi da kuma firab wanda suke da kuskuren fahimta game da menene ikhlasi misali to shi ma istiqama haka in yi maka bayanin menene istiqama zai gaya maka menene kishiyarsa sannan kuma wani firab ne ake da su wanda suka saba wa istiqama duka zai kawo wannan kuma ya kawo shubuhohinsu ya yi raddi akan wannan to wannan abin da littafin yake karantarwa kenan zaka ga magana ce akan istiqama amma kuma duk bayanan da ake kai zaka ga martani ne akan waɗanda suka kaucewa wannan hanya ta istiqama wanda littafin wallafa ne na hamshakin malamin nan Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 18 a cikin karatutukan wannan littafi darasin mu na karshe mun shiga fasali wanda mai tahqiqi yayi masa matashiya da fi ikhtilafil mutakallimin umma yu'khazu alayhi wanda abin da yake karantarwa kamar da muka yi bayani shine wato nuna barnar maganar ahlul kalam al-mutakallimin da suke cewa innal fiqha min babiz zunun suna cewa fiqhu yana babun zace-zace ne baya cikin babi na ilimi fiqhu ba a sashi a babi na ilimi to malam zai mayar da wannan maganar zai mayar da martani akan wannan magana wa bayanu annahu ahqqu bismil ilmi min al-kalam yo kuma yayi bayani akan cewa fiqhu shine yafi cancanta a kira shi da suna ilimi fiye da abubuwa da suka kirkira na ilmul kalam to dalilin da yasa ya kawo wannan matashiyar saboda abin da ya kai su ahlul kalami ga wannan zargi ko kuma wannan tahawuni game da fiqhu har suke cewa yana daga cikin babi na zace-zace baya cikin babi na ilimi shine abinda ya faru game da waɗansu daga cikin mabiya waɗanda suka bar usul na ilimi suka dawo suna taqlidanci da wasu malamai malamai sun zauna sun karantar da ilimi sun karantar da abubuwa na fiqhu abinda ba su samu dalili karara a kai ba za su yi ijtihadi to a wanda suka biyo baya maimakon su yi bincike su nemi menene dalilansu da yasa suka faɗi kaza, in dalilin ya dace a bisu, in kuma dalilin da suka yi hujja da shi kuskure ne a bar musu kuskurensu, in ijtihadin nasu kuskure ne. To sai aka samu waɗanda suke bin su ido rufe, suke bin su a makance ido rufe har suke ta'assubanci da su. Mutum ne zai zo ya ce maka kaza 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 ne, farallan arwallah kaza ne, farallan sallah kaza ne, ya maka magana akan abin da ya shafi rabon gado da sauransu. Amma da zaka ce menene dalilinka, menene hujjarka ta alqur'ani ko sunna da yasa kace kaza ko kaza ko kaza, ba zai iya baka dalili ba. Dalilin sa kawai malam wane ya ce, mazhabar wane alitatafan mazhabar malikiya an ce kaza 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 ne, alitatafan mazhabar hanbaliya an ce kaza kaza, zaka tsaye shi ya baka dalili, ba zai iya baka dalili ba. To daga nan sai ahlul kalam suka samu dama, kenan abin naku zato ne, kenan abin naku dai zato ne, in muka ce ku kawo dalili ba ku da shi, to kenan abin naku dai zato ne, ba ku da tabbas akai. Ko kuma mutum yayi kokarin kawo zato, yayi kokarin kawo dalili kuma a samu dalilin nasu mai rauni ne, ko abin da ya kama da haka. To ta nan ahlul kalam suka samu kofa sakacin mutane game da riko da asalai na addini alqur'ani da sunna. Idan musu fahimci alqur'ani da sunna kyakkyawar fahimta ba, sai suka dawo suna taqlidanci. Daga nan ahlul kalam sai suka samu dama, ce to abin naku duka da kuke faɗa zato ne, ba ku da dalili. To sai suke kiran fiqhu cewa yana daga cikin babi ne na zace-zace. To nan Ibn Taymiyyah zai yake musu martani akan wannan. A darasinmu na ƙarshe mun tsaya gabar inda yake cewa kuma innahum sannafu fi usulul fiqh wa huwa ilmun mushtarakun bainal fuqaha wal mutakallimin a shafi na 40, shafi na 40 can gaba ta ƙarshe duka ƙasa. Yace thumma innahum, sannan su wa'innan ahlul kalam din, sannafu fi usulul fiqh, sun yi wallafe wallafe game da usulul fiqh, wa huwa ilmun mushtarakun bainal fuqaha wal mutakallimin, wanda ilmi na usulul fiqh ilmi ne da aka yi tarayya a cikin sa tsakanin fuqaha'u da ahlul kalam. Yanda fuqaha'u suke da usulul fiqh irin su Imam Shafi'i da sauransu, to haka su ma al-mutakallimin suna da nasu usulul fiqh din, sun yi wallafe wallafe akan wannan. Su Imam Shafi'i sun gina nasu usulul fiqh din ne akan al-Qur'ani da sunna. Amma su Ibn Taymiyyah ya ce fabanahu ala usulihim al-fasida, su sai suka gina nasu usulul fiqh din akan asalansu wanda suke lalatattu. Hatta inna awwala mas'alatin minhu, har ya kasance mas'ala ta farko daga wannan usulul fiqh din nasu, mas'ala ta farko da suka bude litattafansu da shi, wahiya al-kalamu fi haddil fiqh, wanda ita ce magana akan ta'rifin menene fiqh. Duk wanda zai wallafa littafin usulul fiqh to sai yayi wannan ta'rifin, sai ya bude littafin sa da ta'rifin me usul me fiqh, da shi ake bude kowane littafin usulul fiqh. To da suka zo za su yi magana akan wannan mas'ala ta farko, wanda shine magana akan ta'rifi al-hadd, ana nufin ta'rifi fi haddil fiqh, za su yi magana akan ta'rifin me ake nufi da fiqh, suna son su sanar da kai me fiqh, za su yi ta'rifin sa. Lamma hadduhu, a lokacin da suka yi ta'rifin sa bi annahu, sai suka yi ta'rifin sa cewa al-fiqh shine al-ilmu bi ahkami af'al al-mukallafin ash-shar'iyya, fiqh shine ilimi game da hukuncen ayyukan bayi mukallafai wanda ya shafi shari'a. Haka suka yi ta'rifi su ahlul kalam, haka suka yi ta'rifin fiqh, suka ce al-ilmu bi ahkami af'al al-mukallafin ash-shar'iyya, fiqh shine ilimi game da hukuncen ayyukan mukallafai na shari'a. Wa awrada ha'ula'i kal-qadi Abi Bakar war-Razi wal-Amidi wa mawafaqahum min fuqaha'i at-tawa'if ka'ab al-Khattab wa ghayrihi as-su'al al-mashhur huna. Yace to daidai nan sai aka samu su ire-iren wa'annan ahlul kalam din, sai bada misali yace kal-qadi, kamar al-qadi Abi Bakar war-Razi da Fakhruddin ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi wal Amidi da al Amidi. Al Amidi bamu ganshi a baya ba, ya samu shi lambaci, huwa Saifuddin, laqabin sa Saifuddin, sunan sa Ali bin Abi Ali, Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Salim al-Thalibi al-Amidi al-Ash'ari, mabiyin mazhabin ko kuma aqidar Ash'ariyya ne, ya rasu a shekara ta 631. Yace wa man wafaqahum, da wanda ya goyi bayan su, min fuqaha'i at-tawa'if, na daga fuqaha'u na sauran wato ungiyoyi, ungiyoyin Ash'aira, wadancan ahlul kalam, da kuma wanda suka bi su akan wannan, min at-tawa'if, wanda suka bi su akan wannan, akwai waɗanda har daga cikin malaman hadisi, kamar yadda shi malam ya faɗa a baya, malam ya faɗi wannan a baya, akwai wanda suka goyi bayan su akan wannan har daga cikin ahlul hadisi, abin mamaki wanda suka tafi akan wannan fahimta ta su. Ka duba irin su Imamul Baihaqi, su Imamul Baihaqi duka akan wannan suke, har ma yayi wallafa, yayi littafi al-asma wa sifat, a ciki duka ya kawo usul ne na aqida ta Ash'aira, yana tabbatar da sifat al-khabariyya, amma sifat sifat wadda take al-fi'liyya baya tabbatar da su, yana kore su, yana tawilin su. To haka irin su Imam An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, duk sai da suka shiga cikin wannan guguwar, irin su wannan Ibn Aqil na mazhabar Hanabila, Ibn Aqil, irin su Ibn Hajar Al-Asqalani, da zaka ga in suna sharhin hadisi, hadisin da yake magana akan sifat, zaka ga suna tawilin sifatun af'al, suna tawilin su. To kaga wannan guba ta ahlul kalam duka sai da ta shafi irin wa'annan manyan malaman, Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Shine yace wa man wafaqahum min fuqaha'i at-tawa'if ka Abi al-Khattab, kamar irin su Abi al-Khattab. Abi al-Khattab ya salam ba yace huwa Sheikh Imam al-Hanabila, Abi al-Khattab Mahfuz bin Ahmad bin Hussein bin Hasan al-Iraqi al-Kaluzati thumma al-Baghdadi ساكن باب الأزج ببغداد وتو سنن غران سو ني يا رسول اشكرا تدري بير دغوما وغيره ده وسنسا سي سكا بيجرو ده تنبيه ا ديدي نان غورن السؤال المشهور تنبيه نو ده تكي شهرريا هنا ا ديدي wannan tarifin ا ديدي wannan tarifin da su ahlul kalam suka yi wa fiqhu suka ce shine al ilmu bi ahkami af'al al mukallafin al shar'iyya. To sai suka bijiro da tambayar nawa da take shahararriya, wa huwa, wanda tambayar ita ce annal fiqha min babil dhunub, ku a aqidanku ta ahlul kalam fiqhu baya daga cikin babubbuka na ilimi, yana cikin babubbuka na zace-zace ne. Me yasa? Li'annahu mabniyun ala al-hukmi bi khabr al-wahid, suka ce saboda fiqhu ya ginu ne akan hukunci da labarin mutum daya, hadisul ahad, da samu hadisul ahad ne sai a gina hukunci a kai, domin a wajen su ba a tabbatar da aqida da hadisul ahad, dole sai da hadisi wanda yake mutawatir, amma shi fiqhu ana iya tabbatar da shi da hadisul ahad. To kaga ashe maginar wato fiqhu ya ginu ne akan hukunci da labarin ahad, wal qiyas wal umum wal zawahir, haka an gina shi ne akan kiyasi, kamar yadda muka sani kiyasi yana daga cikin dalilai, wal umum da kuma umum na adilla, wal zawahir da kuma zawahir na nusus, akan wannan aka gina fiqhu. Wa inna ma hiya tufidu dhann, amma yace suka ce kadai wannan abubuwa ba sa fa'idantar da yaqini, suna fa'idantar da zato ne, to kuma akan wannan fiqhu ya gina. To in ku haka ne a wajen ku ahlul kalam, fiqhu baya babin ilimi, yana babin az-zunun ne, to fa kaifa ja'altumuhu min al-ilmi, to yaya kuka sanya shi daga cikin ilimi a wajen ta'rifi, haisu qultum, a yayin da kuka ce lokacin da za ku yi mana ta'rifin fiqhu kuka ce al-ilmu bi ahkami af'al al-mukallafin ash-shar'iyya, me yasa kuka kira shi da suna ilimi bayan kun ce kuma ba ilimi ba, kuma kun zo za ku yi mana ta'rifin sa a usul dinku kuma kun kira shi da suna ilimi? Wannan tambaya ce. A
ko sai nayi Hausa? Ha, sai ka ce abin nan, sai ka ce Ba'ari. Eh, alun wani bai zo ba ko? Yawa. Wajabu an zalik, sai suka bayar da amsa game da wannan, su waɗanda suka faɗi wannan magana, wanda suka yi wannan ta'arifin, sai suka bayar da amsa game da wannan tambayar. Bi annal faqiha qad alima annahu idza hasala lahu dhann wajaba alayhi al'amalu bihi, suka ce shi faqihi, malamin fiqhu, qad alima, ya riga ya san cewa annahu, cewa shi, idza hasala lahu hadha dhann, idan ya samu wannan zatan, wanda shi ne fiqhun a wajen, wanda shi muke cewa fiqhu, su kuma a wajen su zato ne, to idan ya samu wannan zatan, wajaba alayhi al'amalu bihi, to wa zama wajibi a kansa ya yi aiki da shi. Faqihi da zaran ya yi shahadi har ya kai ga matsayin da ya kai gare ta, wanda ita ce fiqhu a wajenmu, su kuma suna kallon shi a matsayin, kuma mu a wajenmu ilimi ne wannan, matsayin da ya kai gare ta ilimi ne, su kuma a wajensu zato ne, to suka ce ai ya zama wajibi ya yi aiki da shi, su ma sun yarda da wannan. A duk lokacin da mujtahidi ya yi ijtihadi, duk inda ijtihadinsa ya kai shi, to ya zama wajibi ya yi aiki da wannan ijtihadin. Kama qala ar-Razi, kamar da Al-Fakhruddin ar-Razi ya bayar da amsa game da wannan, yace fa in qulta, idan ka ce da ni al-fiqhu min babiz zunub, fiqhu yana daga cikin babun zace-zace, fa kaifa ja'altahu ilman, to yaya ka sanya shi ilimi, ka kira shi da suna ilimi? Qultu, yace sai in bada amsa da cewa al-mujtahidu idza ghalaba ala dhannihi musharakatu suratin li surah fi manatil hukmi qata'a bi wujubil ilmi bima adda ilayhi dhannuhu, yace amsa da zan bayar shine shi mujtahidi idza ghalaba ala dhannihi, idan yayi rinjayi akan zatansa, menene musharakatu suratin li surah, wato sanya wata sura ta yi tarayya da wata sura, fi manatil hukmi, a maratayar hukunci, shine kiyasi kenan, shine kiyasi, kiyasi shine wata sura ta yi mai, ta yi musharaka da wata sura a wajen hukunci, to idan ya kiyasta wani hukunci da wani hukunci, to nan qata'a bi wujubil ilmi bima adda ilayhi dhannu, to yanzu ya riga ya yanke game da wajibcin ilimi, nan qata'a bi wujubil amali, ya kamata ya kasance ya zama ya riga ya yanke game da wajibcin aiki, bima adda ilayhi dhannu, game da abin da zaton shi ya kai shi zuwa gare shi, ko kuma ya yanke game da wajibcin ilimi, ilimin da zai kai shi zuwa ga yin aiki da abin da ya zata, dan haka fal ilmu hasilun qatan, suka ce to kaga anan ilimi ya riga ya abku a yanke, wa dhannu waqi'un fi tariqihi, shi kuma zato ya abku ne a hanyarsa, zato ya abku ne a hanya. Ma'ana dalilan da suka yarda a yi aiki da kiyasi, dalilan da suka yarda a yi aiki da ijtihadi, akwai adilla, dalilai da suka yarda a yi aiki da khabarul ahad, su ne ilimin, amma abinda ijtihadi ya kai shi zuwa gare shi, wannan ba ilimi ba ne. Misali, an samu dalilai da suka nuna a yi aiki da hadisin ahad, manzo Allah ya sha aika sahabbai su je wani guri su karantar da ilimi, aiki mutum ɗaya ya je karantar da wasu ilimi, kuma shi kadai ne, malamai sun yi hujja da wannan wajen nuna halaccin yin aiki da hadisin ahad, annabi ya sha aika sahabbai, sahabi ɗaya za a aika ya je wani guri ya koyar da su ilimi, kuma su karbi ilimin su yi aiki da shi, alhali kuma mutum ɗaya ne ya koyar da su, to suka ce to kaga nan an samu dalilin da ya nuna halaccin yin aiki da mai hadisul ahad. Haka shi ma kiyasi, mun yi ta kawo dalili har muke cewa kowane misali da ya zo a Qur'ani to hujja ne akan kiyasi, to akwai adilla, dalilai da yawa tabbatattu a Qur'ani da sunna da suke nuni zuwa ga halaccin aiki da kiyasi, to haka shi ma ijtihadi akwai dalili, annabi ya ce idan mai ijtihadi ya ijtihadi ya dace da daidai, yana da lada biyu, in yayi ijtihadi ya dace da kuskure, yana da lada mai lada daya, to kaga akwai dalilan da suka nuna halaccin yin aiki da wa'annan abubuwa, to wa'annan dalilan da suka nuna halaccin aiki da ijtihadi ko kiyasi ko khabarul ahad, su ne dalili. sune ilimi, sune ilimi. Amma shi aikin da mutum ya kai gare shi ya fahimci to ya halatta ya aiki da kaza, sai ya aikata kiyasa, to wannan kiyasan suka ce shi ba ilimi bane. Ko kuma wannan labari da aka samu ko aikin da aka samu daga khabarul ahad shi ba ilimi bane. Abinda ya bayar da halaccin ayi aiki da khabarul ahad din shine ilimi. To idan aka ce magana ce ta ahlul kalam, dama haka zaka ji suna kulle maka kwakwalwa. Shi yasa Qur'ani da Sunna, inda za a koya maka Qur'ani da Sunna, zaka ji zuciyarka a sake, hankalinka a kwance, ba abinda zai kulle maka tunaninka. Saboda al'amarin Qur'ani da Sunna a fili yake, babu wani iskali a ciki, babu gumudi. Ana jan aya aka fassara sai ka ji ka gane, ana jan hadisi aka fassara sai ka ga ka gane, ana dauko maganganun malaman Sunna da ibarorin su aka yi maka bayani sai ka ji ka fahimta. Amma ana dauko maganganun ahlul kalam ko maganganun sufaye ko maganganun asha'ira aka fara bayani sai ka ji kanka ya kulle. Saboda su ki burusu ne da abubuwa ga sunan wanda abin nan babu wani abin nan a ciki, zaka samu babu ilimi a ciki, tubka da warwara ne da sauransu. Domin duk an gina shi ne akan mai falsafa, wasa kwakwalwa da wasa da hankali. Shi yasa naga kamar dukkan ku ya kulle. To haka ibara su take, kaga wannan magana ce ta razi. To shi kuma yana magana ne da irin yaran su na ahlul kalam, kaga dole ka ji kanka ya kulle. An fahimta? Dole sai ka ji kanka ya kulle game da wannan. To shi ne ke cewa to wannan kaga ashe har yanzu dai fiqhun ba shi ne ilimin ba. Abinda ya bayar da damar ayi aiki da fiqhun shi ne ilimin. Yace fal ilmu hasilul qatan, shi ilimin ya riga ya tabbata qatan ta hanyar waɗancan adilla da suka nuna halaccin ayi aiki da waɗannan abubuwa. Amma wadhannu waqi'un fi tariki, shi zatan ya abku ne a hanyar isa zuwa ga fiqhun. To sai mai tambaya cewa qad dhanna ta'ifatun min al-fuqaha an-nazirin fi usul al-fiqh an hadha al-jawab da'if, yace to sai aka samu wata tawaga daga cikin fuqaha masu yin nazari a cikin usul al-fiqh, sai suka yi zaton cewa an hadha al-jawab da'if, wannan amsar da razi ya bayar amsa ce mai rauni. Bi qawlihi al-ilmu hasilun qat'an, saboda abin da ya faɗa cewa ai ilimin ya riga ya abku a yanke, wadhannu waqi'un fi tariqihi, shi kuma zaton ya abku ne a hanyarsa. Qalu, sai suka ce wal hukmu bin natijati yadda'u ad'afa al muqaddimat wa ahsana al muqaddimat, suka ce kuskuren da aka samu shine shi hukunci game da natijar abu, hukunci game da natija yana bin mafi rauni shimfidar da aka yi zuwa ga isa ga natijar ne, ko mafi kyan shimfidar, ma'ana dalilan da aka yi amfani da su wajen kai ga natijar. To natijar ma tana bin wannan dalilan ne, in dalilin mai rauni ne natijar ma za ta zama mai rauni, in dalilin mai kyau ne natijar ma za ta zama mai kyau. Ina fatan fahimta. Idan kai ijtihadi akan hadisi da'ifi, ka fitar da sakamako, sakamakon mai matsayinsa da'ifi ne, saboda ka gina shi ne akan muqaddima da'ifiya, akan hadisi da'ifi. Amma idan kai hukunci akan kai istinbadi karkashin hadisi sahihi, sai ka kai ga natija, to kaga wannan natijar za ta zama sahihiya, saboda an gina ta ne akan shimfida wadda take mai kyau sahihiya. Daga suka ce fal mawqufu ala dhanni aula an yakuna dhanna, kenan abinda ya tsayo akan zato shi yafi cancanta ya kasance zato, kenan ba inda zai abinda ya gina akan zato kuma ya zama ilimi. To ya za ka kai razi ka ce fal ilmu hasilul qat'an wa dhannu waqi'un fi tariqihi, ya za a yi abi ta hanyar zato a cimma ilimi. Sai suka kuskurantar da shi ta wannan hanyar. Sai Ibn Taymiyyah ya ce wa laysa al-amru kama tawahhamu, Ibn Taymiyyah ya ce al'amarin ba kamar yadda suka yi wahami bane. Nan ba yana son ya kare razi bane, yana son ya nuna shi kan shi razin ba su fahimce shi yadda ya kamata ba. Ne zai kawo fahimta mai kyau game da shi abinda razin yake nufi, sannan ya zo ya rushe razin? Yawwa, kar kai tsammanin kuskurantar da masu kuskurantar da razi da Ibn Taymiyyah yayi kamar ya goyi bayan razi ne. Nan da yace wa laysa al-amru kama tawahhamu, al'amarin ba kamar yadda suka yi wahami bane, bal lam yafhamu kalam haula, su waɗannan masu magana masu nazari gaba da maganganun waɗannan har suke kalubalantar su, ba su fa'inci maganganun nasu ba, ma ba su fa'inci me suke nufi da maganar su ba. فإن هذا الظن ليس هو عندهم دليل العلم بوجوب الأمل به لما كساء الأمل بعلم به با. فإن هذا الظن إبن تيمية شي wannan zaton da razi yake magana laysa huwa indahum dalilul ilmi su a wajen su ba dalili bane na ilimi ba hujja bace ta ilimi bi wujubil amali bihi da zai wajabta yin aiki da shi wala muqaddimatun min muqaddimati dalilihi shi wannan zaton wannan azzan din da yake wa zann waqi'un fi tariqihi su a wajen su ba muqaddiba bace wala muqaddimatun min muqaddimati dalilihi ba ma muqaddima bace daga cikin muqaddimai na dalilai na ilimi su a wajen su wannan ba ma ilimi bane ba ta hanyar sa aka samu ilimin ba wannan zatan ba ta hanyar shi aka samu ilimi ba walakinnahum yaquluna sai dai su cewa suke qamatul adillatul qat'iyya dalilai wanda suke yankakku wanda suka ba mu damar yin aiki da wannan abun da muke kira zato dalilai yankakku akan sa minan nususi an samu su ne daga nassoshi wal ijma'i da ijma'i daga nan aka samu dalila ma'ana dalilin da ya baka da ya halatta yin kiyasi shine hujja shine ilimi dalilin da ya halatta aiki da khabarul ahad dalilin da ya halatta yin ijtihadi wannan dalilin shine dalili ba wai zatan ba ba wai ijtihadin ba ba ijtihadin ba masalan ala wujubil ilmi bidh-dhann al-hasili an ghayr khabarul ahad yace nusus da kuma ijma'i su ne misali mana su ne hujja akan wajibcin ilimi bidh-dhann al-hasili game da zatan da ya abku al-khabar al-ahad daga labarin ahad wal qiyas da kuma qiyasi nusus na al-qur'ani da sunna ko ijma'i da malamai suka yi akan halaccin aiki da qiyasi ko kuma suka yi ijma'i akan halaccin ijtihadi ko ijma'i da suka yi akan halaccin aiki da khabarul ahad ko kuma dalili da aka samu da ya tabbatar da haka to wannan dalilin wannan shine hujja ala wujubil ilmi bidh-dhann akan wajibcin a samu ilimi game da zatan al-hasil al-khabarul ahad wanda ya amku daga shi khabarul ahad din wal qiyas da kuma qiyasi wa zalikal ilm wanda shi wannan ilimin mana ilimin da yasa da aka same shi ta hanyar ijtihadi hasala bi adillatihi al-mufida lahu shi ya abku ne da dalilansa masu fa'idantarwa zuwa gare shi wanda shine nassoshi da suka nuna halaccin yin aiki da qiyasi da ijma'i da malamai suka yi akan halacci da kuma hankali wannan sune ilimin hankali da kai amfani da shi da kuma ijma'i da aka yi da kuma nusus da suka zo suka ce to in an kun samu khabarul ahad ku yi aiki da shi in kun samu qiyasi ku yi aiki da shi in wani malami yayin ijtihadi to ku yi aiki da wannan ijtihadi nashi suka ce to wannan dalilan da suka bada damar yin haka sune me sune ilimin lam yahsul bi hadha adh-dhann wala muqaddimatihi kaka ilimin ba an same shi bane ta hanyar shi khabarul ahad din ba khabarul ahad din bane ba da ilimin ba shine ilimin ba qiyasin ba shine ilimin ba dalilin da ya bada halaccin aiki da qiyasi shine ilimi ban san ba kuna gane wa qiyasin ba shine ilimin ba khabarul ahad din ba shine ilimi ba dalilin da ya baka damar kai aiki da shi to shine ilimi a wajen su yace lakin at-taqdir sai dai mala yace yadda zaka kaddara abun yadda zaka gane da kyau shine idza hasala laka ayyuhal mujtahidi dhannu idza hasala laka ayyuhal mujtahidu dhannu idan wani zato ya abku gare ka ya kai mai ijtihadi fa alayka an ta'mala bihi to ya zama wajibi kai aiki da wannan zato idza hasala laka ayyuhal mujtahidu dhannu me suke nufi da dhann shine wani fiqhu idan ka samu wata fa'inta ya kai mujtahidi to ya zama wajibi kai aiki da wannan fa'intar wa husulu dhann fi an-nafs wajdiyun to shi kuma abkuwar zatan ko samuwar zatan a cikin zuciya wajdiyun abane da kake jinsa kake yi kawai a cikin shuurinka jinsa kake yi kamar da zaka ji kana jin yunwa ko da zaka ji kana jin kishirwa kamar da zaka ji kana jin bacci to haka kuma zaka ji wannan zatan a zuciyarka zaka ji wannan zatan yajidu al-mar'u fi nafsihi wa yajiduhu al-mar'u fi nafsihi wa yahussu, mutum yakan ji shi a zuciyarsa yaji wato yaji shi yahussuhu yabanna dinsa yaji motsin sa a cikin zuciyarsa kama yajidu abanna kama yajidu ilmuhu wa yahussuhu abanna ko kama yajidu ilmuhu wa yahussuhu kamar yanda yake sa wannan amaluhu aka rubuta ba ilmuhu ne kama yajidu ilmuhu wa yahussuhu kamar yanda yake samun ilimin sa yake jin sa daga dalilai da haka yanda yake ji a ransa cewa ilimi kaza ya bani damar in aiki kaza annabi ya ce inna abannan in mai ijtihadi yayi ijtihadi yana da lada biyu in ya dace da daidai to wannan magana ta annabi ilimi ce haka dalilan da suka nuna halaccin yin aiki da kiyasi shi ma ilimi ne to yana jin wannan ilimin a ransa to haka kuma sai ya ji wannan zaton a ransa kamar yanda yake jin wannan ilimin to fa ma'rifatuhu bi husuli dhanni yaqini to masaniyarsa game da samuwar zaton kaga abu ne na yaqini a zuciyarsa saboda ya riga ya ji wannan fiqhu shi suke kira da zato ya riga ya ji wannan fa'intar a zuciyarsa ji irin na yaqini an gane ya ji shi yaqinin a zuciyarsa wa ma'rifatuhu bi wujubi al-amali bihi yaqiniyyu haka kuma masaniyar da yake da ita game da wajibcin yin aiki da wannan zaton da yaji a ransa shi ma yaqini ne shi ma yaqini ne nassin da ya bashi damar yin aiki da shi ko ijma'i ko wani abu shi ma yaqini ne to fahatani muqaddimatani ilmiyatani to wa'annan kaga su ne shimfida guda biyu muqaddima guda biyu na ilimi ihdahuma sam'iyya wal ukhra wajdiyya daya daga cikin biyu sam'iyya ce nassi ne yace in ka samu khabarul ahad kai aiki da shi gashi nan annabi ya tura daidaikun sahabbai sun je sun karantar da ilimi kuma an yi aiki da ilimin haka kuma nassi ne ya nuna halaccin aiki da kiyasi nassi ne ya nuna halaccin yin ijtihadi wannan kaga dalili ne sab'i an gane da aka same shi daga qur'ani ko sunna ko ijma'i wal ukhra wajdiyya shi kuma dalili na biyu shi kuma wajdiyya ne zato ne a rai kawai jin shi kawai jin sa kai a zuciyarka wannan fa shine abin da suke nufi ibnu taymiya yana yana sanar da kai me suke nufi da waccan maganar ta su domin in suka faɗi magana galibi magana ce wanda ba kowa ke iya fahimtar me suke nufi da ita ba yace wasara hadha kama law qila lahu sai wannan ya kasance kamar da a ce da shi idza hasala laka maradun fi sawm da za a ce wa mutum idza hasala laka maradun fi sawm idan ka kamu da rashin lafiya a cikin azumi annahu yajuzu laka alfitr to ya halatta gare ka ka bude bakinka akwai dalili akan wannan ko babu akwai dalili ha qur'ani in baka da lafiya ya halatta ka sha azumi sai karama a wasu kwanakai na daban wa idza hasala maradun yumkinuka alqiyama fi salah abinna yumkinuka alqiyama fi salah idan wani rashin lafiya ya abku yabna yamna'uka na'am wa idza hasala maradun yamna'uka alqiyama ba qiyamu ba yamna'uka alqiyama fi salah idan wani rashin lafiya ya samu gare ka rashin lafiyan da yake hana ka tsayuwa a cikin sallah to fa'lam ka sani anna alayka an tusalli qa'idan ya zama wajibi gare ka kai me kai sallah a zaune wannan menene nassi ne wannan nassi ne to fa idza wajada almarad wannan aliful ya'ul maddi din nan ku cire ta fa idza wajada almarad fi nafsihi to idan mutum yaji rashin lafiya a zuciyarsa alima hina idin hukm Allah bi ibahati alfitr to a daidai lokacin sai ya tunano ya san hukuncin Allah game da halaccin bude baki wa bis salati qa'idan sai ya tuna hukuncin Allah game da halaccin yin sallah a tsaye abin nan a zaune game da halaccin yin sallah a zaune ba a tsaye ba da zuna ce a tsaye ko falam anna alayka an tusalli qa'idan kai sallah a zaune ya halatta gare ka kai sallah a zaune to idan mutum ya ji rashin lafiyan a zuciyarsa to a lokacin sai ya san hukuncin Allah game da halaccin bude bakin sa a cikin watan azumi tunda bai da lafiya haka kuma idan ya ji rashin lafiya to sai ya tuna dalilin da ya bashi damar halaccin yin sallah a zaune kun gane wannan to fa hakaza wujudu dhanni indahum fi nafsil mujtahid yace to haka ne samuwar zato a wajensu a cikin zuciyar mai ijtihadi ma'ana mai ijtihadi idan ijtihadi ya fa'inci wata fa'inta a zuciyarsa to wannan fa'intar da yaji a ransa kamar shine rashin lafiyar da kaji a ranka to kana jin rashin lafiyar sai ka tuna dalilin da ya baka damar ka aji azumi sai ka tuna dalilin da ya baka damar kai sallah a zaune to wannan shine dalili amma wannan abin da kaji din kawai shi kawai ji shi ne kai kaga ba ilimi bane ilimin shine ilimin da ya baka damar kai sallah a zaune ko kuma kai ka sha azumi wannan shine ilimi a wajen su kenan fiqhun ba shine ilimi ba shi abin shi fiqhu shine al ilmu bi wujubi al amali bi hadha adh-dhunub ko gane fiqhu shine samun ilimi game da wajibcin yin aiki da wa'annan zata-zata shi yasa suka kira shi ilimi shi yasa suka kira shi ilimi fiqhu shine samun ilimi game da wajibcin yin aiki da wa'annan zata-zata to sai suka kira shi da suwa ilimi amma ba shine ilimi a wajen su ba to kaga su hatta wadancan ba su mai da musu martani ba su fahimci ma me suke nufi ba balantana su ba su martanin da ya dace to wannan magana da Ibn Taymiyyah ya faɗa shine abin da suke nufi sai ce to wa iza ulima anna hadha haqiqata qawlihi idan aka san cewa wannan shine hakikanin maganar su tabayyana hina izin fasada ma zakaruhu min ghairi tilka alwash to a lokacin sai ya bayyana lalacewar abin da suka ambace shi min ghairi tilka alwash daga wata jiha wadda ba waccan ba wa huwa wadda ita ce anna hadha yaqtadi an la yakuna alfiqh illa alilma bi wujub al-amal bi hadha adh-dhunub wanda wannan jiha din shine anna hadha wannan yaqtadi yana hukunta an la yakuna alfiqh wa tufiqh kada ya kasance illa alilma sai fa kadai masaniya bi wujub al-amal bi hadhihi adh-dhunub masaniya game da wajibcin yin aiki da wadancan zace-zacen shine aikin me shine aikin fiqh kenan shi fiqh yana nuna maka wajibcin yin aiki da zato kun gane ka fa'inci wajibcin yin aiki da zato khabarul ahad zato ne qiyasi zato ne abin nan ijtihadi a wajen su duka zato ne to shi kuma fiqh shi yake nuna ilimi ne game da wajibcin yin aiki da wa'annan zace-zacen menene ilimin da ya baka damar yin aikin shine nasus din da suka baka damar yin ijtihadi da kuma nasus din da suka baka damar yin qiyas da kuma nasus din da suka baka damar yin aiki da khabarul ahad sura ilimi wal i'tiqadat al hasila da kuma aqidodi da suke abkuwa an amarat al fiqh daga alamumi na fa'inta ala istilahim akan istilahin su الاعتقادات الحاصلة عن أمارات أكيدو دسكي أبقوا لغا ألامومي عن أمارات الفقه لغا ألاموم فقه أمارات على إصلاحهم أكا إصلاحهم دومان واتو سنة نوكر أمتين شيء شيء فقههم دبا ديانسا با بنا نكوين شيء با ابن تيمية أبايا غير من شيء su abinda suke cewa babu wani hukunci da Allah yake da shi muayyan wanda idan mai ijtihadi yayi ijtihadi ya dace da wannan hukunci na Allah a ce shine yayi daidai wanda kuma ya saba ma wannan hukunci na Allah muayyan a ce yayi kuskure su a wajen su Allah bai da wani hukunci muayyan da haka duk wanda yayi ijtihadi iya makurar ijtihadin sa iya inda ya cimma na ina ijtihadi to wannan abin daidai ne kuma ya zama wajibi akan sa yayi aiki da shi daka mutum biyu za su yi ijtihadi su saba sannan kuma kowa ya daidai kowa zai yi aiki da abin da ya fahimta domin Allah ba ya da wani hukunci a wajen su hukunci muayyan ayyanannan hukuncin da in ka dace da shi a ce kai daidai in ka saba masa a ce kai kuskure mun faɗi wannan a baya to dan haka duk wannan abubuwa na fiqh da fahimta da abubuwa na i'tiqadat ana samun su ne daga wasu amarat wasu alamomi da wasu isharori a ce wannan zahirin wannan ayar yana cewa kaza umumin wannan ayar yana hukunta kaza nan mun samu tafsisi da haka wannan yana hukunta kaza kaga wannan duk isharat ne kawai imarat ne ba wani hukunci bane ya bannan daga Allah daka wannan kawai amarat ne, amarat alamomi ne, duk hukunta hukuncen kawai ana gina su ne akan wasu alamomi. To wannan shine abin da yake fa'intar su, kuma wannan shine abin da suka gina a istilahin su. To shi da Ibn Taymiyyah ya ce ma'lumun anna hadhal ilm, dan zai rushe wannan magana ta su. Sai ce to abin da sananne cewa shi wannan ilimin me yake nufi? Ilimin usul, ilimin usulul fiqh. ومعلوم ان هذا العلم هو من اصول الفقه ولينا daga cikin asalai na fiqh وهو لا يختص مساله دون مساله wanda baya kebance wata mas'ala banda wata wala fihi kalam fi shay min ahkam min ahkam al af'al sannan kuma a cikin sa babu wani magana a cikin wani abu daga cikin hukunce hukuncen ayyuka usulul fiqh duka kawai yana magana ne akan asalai ba yana magana akan farillan sallah kaza bane farilla aro la kaza ba magana yake yi akan hukunce hukuncen ayyukan bayi ba shi asali ne inda za a fa'into hukunce hukuncen ya nuna maka yadda zaka yi ka fa'into hukunce hukuncen amma ba shi ne yake karantar da kai hukunce hukuncen ba ka salati wal jihadi wal hududi wa ghairi zalik kamar ya koyar da kai hukuncin sallah ko jihadi ko haddoni da wannan wanda ba shine aikin usulul fiqh ba wa huwa amrun amun kulli shi usulul fiqh wani al'amari ne gamamme kulliyun wanda yake na gaba daya yana shiga kowace mas'ala laysa huwa al-fiqh bi ittifaqin nas kullihim shi usulul fiqh ba shine fiqhun ba bisa ga ittifaqin mutane gaba dayan su izul fiqh yatadammanu al-amra bi hadhihi al-af'al domin shi fiqh yana kunsar umurni gaba da wa'innan ayyukan fiqh shi ne zai baka umarni ya ce eh kaza wannan haya anha kuma ya hane ka game da yin wasu ayyuka ce kada kai kaza ma'ana man fa'into rashin halattin yin kaza karkashin nassi kaza 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 da muka istinbadi man fa'into umarni cewa mu yi kaza wanda shine aiki shine fiqh idan fiqh yatadammanu al-amra bi hadhihi al-a'mal wan nahya anha imma ilman wa imma dhanna sannan fiqhun za a same shi ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar zatan haka ne akwai az-zannul rajih akwai az-zannul marjuh akwai abin nan akwai wannan amma galibin abinda ake samu na fiqh ana samun sa ne ilman la zanna wanda ake samu zannan kadan ne kun gane wannan ɗan kadan ne masail na ilimi galibin su an gina su ne akan ilimi wanda ake aka gina su akan zato din ba su da yawa to amma su ahlul kalam sai suka maida abin aka san haka sai kuma yadda galibin fiqh an same shi ne daga zato wanda aka samu daga ilimi kadan ne alhali ko ba haka bane ba haka bane yace fa ala qawlihim to akan fadar su alfiqh huwa zannu wujub hadhihi al-amal akan fadar su da suka ce fiqh shine zato game da wajibcin wa'annan ayyuka wa zannu at-tahrim ko kuma zato game da haramcin wa'annan ayyuka wa zannu al-ibaha ko kuma zaton halaccin wa'annan abubuwa haka suke cewa wannan shine fiqh az-zannu huwa zannu wujub hadhihi al-a'mal fiqh shine zaton wajibcin wa'annan ayyuka ko haramcin su ko halaccin su wa tilka az-zunub su kuma wa'annan zace-zacen hiya allati dallat 'alayha hadhihi al-adilla su da wadanda wadancan dalilai suka yi nuni zuwa gare su waɗancan dalilai suka yi nuni zuwa gare su allati yusammuna hal amarat wanda suke kira alamomi a wajensu ba sa yadda su kira shi ilimi sai su kira shi alama kun gane waɗanda waɗancan alamomin suka yi nuni zuwa gare shi wani alamomin ka khabarul wahid kamar labarin mutum ɗaya wannan amara ce ba ilimi ba ne amara ce alama ce kawai wal qiyas haka shi ma qiyasi wannan shi ma amara ce to fa idza hasalat hadhihi az-zunun to idan wa'annan zatan zace-zacen suka abku hasala al-fiqh indahu to fiqhun shi ma ya abku a gurin su wani abin da suke fada kenan wa amma wujubul ilm wa amma wujubul ilm bi hadha adh-dhann amma abin da ya shafi wajibcin ilimi game da wannan zatan fa zaka shay'un akhar wannan wani abu ne daban wajibcin ilimi game da wannan zatan wani abu ne daban shi fiqhun zai baka wato fiqh shine wato kazaci wajibcin yin aiki da wayannan abubuwa amma wajibcin ilimi game da su wani abu ne. Yace to wa hadha alladhi zakaruhu, wannan dai shine abin da suka ambata. Kaga maganganu ne wanda ba su da dadin fahimta, maganganu ne wanda ba su da dadi, ana karantawa baka gane ma me ake cewa. To Ibn Taymiyyah yace to daga dai maganar su ka abin da suke nufi. Yace to wa hadha alladhi zakaruhu, wannan abin da suka fada dinnan, inna ma yasluhu an yuzkara fi jawabi man yaqulu, abin da inda yafi dacewa a ambace shi shine a ambace shi a wajen bayar da amsa akan maganar wanda yace kaifa yasubu lakum al-amala bi-dhanni, ya ya za a yi ku yi aiki da zato, kun ce fiqhu zato ne, to me yasa za ku yi aiki da zato? Wanda yi wannan tambayar shi ya kamata a ba wannan amsar gaba daya, ba wanda yake zargin ka akan ka ce abu ba ilimi bane kuma ka kira shi ilimi, ka ce abu ba ilimi bane kuma ka kira shi ilimi. Amsar da suka bayar duk ba amsa bace akan tambayar su, suna bayar da amsa ne akan wanda ya tambaye su ya za ku yi aiki da zato. Yace fa hadha yurdu fi usulul fiqh, to wannan ana koro shi ne, ana kawo shi ne a usulul fiqh, ya za ka yi aiki da zato a usulul fiqh, za ka je ka nemi malamai sun yi bayani zannur kaza zannur kaza, su suke magana akan wannan. Akwai zaton da yake rajih ne, akwai wanda yake marjuh ne, da sauransu malamai sun magana akan wannan. Haka wannan abu ne da an koro shi, an kawo shi a usulul fiqh fi taqrir hadhihi turuq, wajen tabbatar da wa'innan hanyoyin. Idza qila innaha inma tufidu dhann, idan aka ce wa'innan ilmumukan da suka zo a usulul fiqh kadai suna fa'idantar da zato ne, wato idan aka ce idza qila innaha tufidu dhann, idan aka ce kadai suna fa'idantar da zato ne, wannan ga nukta ne shine iya karshen magana. Haka wannan bayani ne da aka koro shi a cikin usulul fiqh a wajen tabbatar da wa'innan hanyoyi na aiki da mai na aiki da adh-dhannu rajih, na aiki da qiyasi, aiki da khabarul ahad da sauransu, khabarul wahid. Idza qila innaha tufidu dhann, idan har aka ce wannan abin yana fa'idantar da zato ne, ma'ana in ma har an dauka suna fa'idantar da zato ne, to ina zaka je ka samu amsar halaccin yin aiki da zato? Can ne usulul fiqh zaka ji, can zaka zo ka samu amsar, can ne zaka zo ka samu amsar shin ya halatta ya aiki da abin da yake zato ne ko bai halatta ba? Ina zaka je ka samu amsar usulul fiqh? To qila, sai aka ce da su wa kaifa yasubu tibaquz zanni ma'a dalalati, to ta yaya za a zai halatta abi zato a yi aiki da zato tare da samun dalili? Ku tuna maganar su da suka ce zaton, wato za ka yi aiki da zato ne saboda samuwar dalili ga shi can, ga za a yi ka yi aiki da zato ga dalili, ai sai ka bar zato ka yi aiki da dalilin, ko ba ka bane? Ya za a yi a ce za ka yi aiki da zato, abinnan zaton nan da ka yi ba shi ne ilimi, shi ne dalili ba, an gane? Ba shi ne ilimi ba, ilimin ga shi can da ya ce ka yi qiyasi, da ya ce ka yi aiki da khabarul ahad, shi ne ilimin. To ta yaya za ka yi aiki da wannan zaton alhali kuma ga dalilin can, ga dalilin can? Idan da dalili, in ga dalili, to ba magana aiki da zato. Abin da yake janyo a yi aiki da zato shi ne mai, in babu dalili, amma in ga dalili ba magana aiki da zato. Al-ajillatu shar'iyya ala khilafi zalim, daka dalilai shari'a sun saba mu haka, dalilai na shari'a sun saba wa cewa ka yi aiki da zato alhali ga dalili, ashe wancan din ba dalili bane, wancan din da suka ce shine ilimi shine dalilin da yasa ka yi aiki ba shi bane, wannan fikihun dai shine ilimi, shine bartanin da yake ba su. Fa yaqulu fil jawab, to amsar da suke bayarwa idan suka tashi bayar da amsa, sai su ce al muttaba'u inma huwa al adillatu al qat'iyya, abinda ake bi su da dalilan can wanda suke yankakku. Alwajibatu lil amali bi hadha dhann, almujibatu lil amali bi hadha dhann, abinda ake bi ba fiqhun bane, ba wannan zaton bane ake bi, abinda ake bi inna ma huwa al adillatu al qat'iyya, ana bin wadancan yankakkun dalilan ne. Almujibatu lil amali bi hadha dhann, wanda suke wajabta maka yin aiki da wannan zaton, to shi zaton ba shi kake bi ba waɗancan dalilan su kake bi wal amilu bi tilkal adilla muttabi'un lil ilmi muttabi'un lil ilmi la lil dhann wanda yake yin aiki da waɗancan dalilan to mai bibiyar ilimi ne ba mai bibiyar zato ba amma an yaj'ala nafs al fiqh alladhi huwa ilmun dhanna ta amma a sanya asalin shi fiqhun wanda shi ne ilimi a matsayin zato fa hadha tabdilun zahir wannan musanyawa ce wadda take a zahiri wato canji ne musanyawa ce a zahiri wannan daga maganar Ibn Taymiyyah ne amma an yaj'ala nafsal fiqh amma yadda shi asalin fiqh alladhi huwa ilmun wanda shi ne ilimin zannan a ce zato ne kamar yadda suke faɗa to kaga wannan tabdil ne bisa lil zalimina badala wannan tabdilun ne zahir wannan musanyawa ce a zahiri musanyawa ce a zahiri fiqhun shi ne ilimi fiqhun shi ne ilimi yace wa atba'uhum al azkiya tafattanu li fasadi hadha al jawar mabiyansu masu hankali daga cikin su masu zakai sun riga sun fada ku gaba da lalacewar wannan amsar da suka bayar wannan amsar tasu sun san ba amsa bace wadda take mai kyau waqad tajibu ta'ifatun ukhra akwai wata ta'ifa wadda tana daga cikin su wata ta'ifa ta daban suna bayar da amsa akan wannan ka abul khattab wa ghairihi kabar abul khattab wa ghairihi an hadha su'al suna bayar da amsa game da wannan tambayar bi anna al ilma yatanawalu al yaqin suna bayar da amsa da cewa shi ilimi yana wato tattaro yaqini ma'ana yana kunsar yaqini wal i'tiqad ar rajih kuma yana kunsar i'tiqadi wanda yake rajih al i'tiqad ar rajih kaga suna cikin su amma kuma sun yadda da wannan kuma shi da abin da malamai suka tafi a kansa ilimi yana kunsar yaqini a samu abin da yake an yi yaqini a kansa sannan akwai abin da yake abin da i'tiqad ne rajih shi ma wannan ilimi ne ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin idan har kun san su cewa su mu'minai ne kaga wannan zanno ne rajih ku gane i'tiqad ne rajih kawai za ku musu tambayoyi ne ta wannan hanyar za ku gane mu'minai ne ko ba mu'minai bane kun fahimta ba ku da tabbacin su mu'minan ne amma za ku famtahinuhunna haka Allah ya ce idan mata muhajirai suka zo muku suka gudo daga wajen mazan su kafirai suka zo gurin ku to ku jarraba su ku musu tambayoyi akan musulunci to fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar idan kun gano cewa mu'minai ne to kar ku mayar da su zuwa ga kafirai to kaga wannan fa in alimtumuhunna binciken da zaku yi ku dai tambayoyi su ba ku amsa cikin amsar sai ku samu zato mafi rinjayin cewa mu'mini ne sai Allah ya kira shi ne ilimi sai Allah ya kira shi ilimi to cikin su ma akwai wanda sun fahimci wannan wa anna takhsisa lafz al-ilmi bil qat'iyat cewa kebance lafazin ilimi game da dalilai yankakku istilahul mutakallimin wannan istilahi ne na ahlul kalam istilahi ne na ahlul kalam wa at-ta'bir huwa bil lugha لا بالاصطلاح الخاص ابن لورا ابن da ake lura da shi shine lugha ba wani istilahi da aka yake bantacce ba istilahin fuku ahlul kalam ke bantacce ba shine madogara ba wajen yadda cewa abu kaza ilimi ne ko ba ilimi bane madogaran shine mu koma lugha da muka koma lugha qur'ani kaga ya fassara mana az-zannu ar-rajih da me da ilimi kaga da wannan zamu yi aiki ba da istilahin ku ke bantacce da kuka tsara ba ابن تيمية والمقصود هنا من فادي أنا يأتي من فادي أنا ذكر أصلين سونك إن أمبطومك أسلي بدابين ذي أداو كان أسلم مغنس سونك إن أمبطومك وسو أسلي بدابيهما واندسوني بيان فساد قولهم يمك بيان lalacewar maganansu, cewa maganansu lalatacciya ce, wace magana da suka ce al-fiqhu min babiz dhunub, da suka ce fiqhu yana daga cikin babin zace-zace. Wa bayanu annahu ahaqqu bismil ilmi, kuma ina so in bayyana maka ka gane cewa fiqhu shi yafi cancanta a kira shi da suna ilmi. Min al-kalam alladhi yad'unahu annahu ilm, fiye da maganan nan da suke da'awar cewa shi ne ilimi. Min al-kalam, kalam anan yana nufin istilahat din su na ahlul kalam, fiye da ilimin su na ahlul kalam wanda suke da'awar cewa shi ne ilimi. To fiqhu shi yafi cancanta a kira shi da ilimi fiye da istilahat din su da suka tsara wanda suke kiransa ilmul kalam. Wa anna turuq al-fiqh, kuma tabbas hanyoyi da ake bi wajen samun fiqhu, a haƙƙu bi an tusamma adilla, su suka fi cancanta a kira su da suna dalilai. Min tariqil kalami, fiye da hanyar su su ahlul kalam wanda suke kira ita ce dalili, su ne adilla. Kace wannan shine abin da nake so ka fahimta na farko. Wal aslu sani, asali na biyu kuma da nake son ka gane, bayanu anna ghaliba ma yatakallamuna fihi min al usul, ina so yi maka bayanin cewa mafi rinjayen abin da suke magana a cikinsa na daga usul laysa bi ilmi, ba ilimi bane. Galibin abin da suke magana a kansa suna kiransa ilimi, suna kiransa usul, suna kiransa usuluddin. Galibin abin da suke kira din nan ba ilimi bane. Sannan wala dhannu sahih, sannan kuma ba ma zato bane lafiyayye. Mu a wajenmu akwai zannur zannur sahih, kamar wannan ayat da muka yi magana yanzu, fa in alimtumuhunna mu'minat, wannan zannur ne sahih. To su abinda suke faɗa din nan ba ma zato bane lafiyayye, bal zannun fasid, zato ne wanda yake lalatacce. Wa jahlun murakkab, kuma jahilci ne murakkabi, jahilci ne wanda yake murakkab, jahilci kan jahilci. Wa yatarattabu ala hadhain al-aslain, to abinda zai rattabu akan wa'annan asalan guda biyu, man'u takfiri bi ikhtilafihim fi masailin, hana kafirtawa gaba da sabawa da su a mas'alolin su. Ma'ana dan ka saba da su a mas'alolin su, to ba shi zai baka damar ka kafirta su ba. Ku gane wannan, ba shi zai baka damar ka kafirta su ba. Wa anna takfira fil umur al-ilmiyya al-fiqhiyya, kuma tabbas kafirtawa a cikin al'amurra na ilimi na fiqhu, kad yakunu aula minhu fi masailihim, to shi yafi cancanta kar ayi fiye da me, fiye da yi a cikin mas'alolin su. Wa ala takfira fil umur al-ilmiyya al-fiqhiyya, kad yakunu aula minhu fi masailihim, dai shi yafi cancanta kada a kafirta juna a ciki. Kun gane, wanda yake ya saba maka a mas'ala fiqhiyya, in har an hana ka ka kafurta ahlul kalami saboda ya saba maka a mas'ala, kun samu sabani, kun saba, shi ya tafi akan mas'alar sa, kai kuma kana kan taka, yace to kada ka kafurta shi, an hana yin haka. To in ku har za a hana ka kafurta ahlul kalami, duk da dan bid'a ne tatacce, to rashin kafurtawa din, ko in ce hana kafurtawa din a cikin al'amurra na ilimi da fiqhu, to nan yafi cancanta fiye da hanawa a cikin mas'alolin su. Ina fatan fahimta, domin sabani a cikin fiqhu yafi sauki sabanin fuqaha. Wannan zama na saba maka fahimtar ka, ta saba wa tawa, kai ka fahimci a rungume hannu ba za a rungume ba, kai kaza kai kaza, sabanin ya fi sauki, abin nan ya fi sauki da na ahlul kalam, ko bai fi ba, ya fi sauki. Wanda kuka saba da shi a mas'ala ta fiqhu ya fi kusa da kai fiye da wanda kuka saba da shi a bangaren ta bangaren ahlul kalam, ko bai fi ba, ya fi. Misali, tsakanin wanda yake ba ash'ari ne da wanda yake ba mu'tazili ne, waye fi kusa da kai? Ba ash'ari. Ina wata kun gane, waye fi kusa da kai? Yawwa, tsakanin dan shi'a da dan dariqa, dan dariqa tijaniya, wa yafi kusa da kai dan dariqa. To eh, a hana ka kafirta dan shi'a, misali ne wannan. To man babu aula kada ka kafirta dan dariqa. Yau shine na Ibnu Taymiyya yake cewa, shine da yake nufi anan
muayyan
ku. Na'am,
yace kafirta muayyan ku
kuma umumai kamar kaga duka biyu yanzu zaka kai zaka ce ɗan dariqa kafirai ne,
a'a
yawa. To zaka kalle wannan dariqa kuma kace masa kafiri, ha? Zaka kalle shi kace masa kafiri, ba zaka kafirta shi ba. Ko da yayi wani abin da yake kafirci ne, akwai mawani, akwai shurut, dole sai ka kore masa mawani, ka tabbatar masa da shurut. Idan ya bijire sannan ne zai kafirta. Amma laysa man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi, ba duk wanda ya fada kafirci bane kafirci yake fadawa kansa. Zaka ga mutum a cikin kafirci dubu dubu amma ba zaka kafirta shi ba, sai ka kore masa mawana, abinda ka tabbatar masa da shurut. Idan yaki to a lokacin ne zaka kafirta shi. Wajen kafirtawa din ma ba kai ne zaka kafirta shi ba, wajen alkali zaka kai shi. A nemi ya tuba, yaki tuba. Abinda nan da ka fada ridda ne ga dalili, ka kasa kare kanka. To an baka kwana uku ka tuba, bai tuba ba, sai alkali ya masa hukuncin kafirci. To shikenan an zartar da hukuncin kafirci akan wani, sai a zartar masa da hukunci, ba kai bane zaka kafirta shi. Ku gane wannan? Ta yiwuwa a kai shi gaba alkali ya zama ko kai bai fahimce ka da kyau bane, ta yiwuwa ka yi masa garaje ko ka gaya masa bayanin, sai ka ga ai ka riga ka gaya masa shurufin, ka yi intaukan tufa'il mawani din, ka kore mawani din, alhali ba su kori ba, ka yi gaggawa, alhali mawani din ba su kori ba, shuruf din ba su tabbata ba har yanzu. Yauwa, baka kai ba, wataƙila ba kai ba yadda kai malami ba ne. To ya za a yi ka ba shi sharaɗi ko dalili ya yadda? Sai ka samo wanda ya yadda ya ba shi dalili, an kawo shi dalilan da suke yardaddu ne, gamsassu, ya karɓi, ya ji, ya fahimta. To shi da idan ya ci gaba da abin da yake yi sai a kafirta shi. Amma ba kowa bane kawai idan ya faɗi shurut, wani fa zai hau nan bari ya kafirta wani, a ce saboda mai ci ai ya kira shi ta waya ya ce abin nan da kai kaza 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 ba daidai bane, amma kuma ya kiyarta, kenan an ya riga ya tabbatar masa da hujja, da haka sai bid'antar da shi ko kafirta shi saboda bayanin ka ya isa gamsar da shi, bai isa gamsar da shi ba. Bayanin ka bai isa, akwai wanda kai da kanka ka san in kai masa bayani ba zai saurare ka ba. Ina fatan fahimta. Baban ka idan yayi kuskure, ba zuwa zaka kace kai baba kaza kaza ka zuwa zaka ka nemo abokanansa da cizan unguwa su zo su lalashe shi, dan ka san kazo ko kazo kai masa bayani ba zai saurare ka ba, dan kasa da shi kake. Sai dai kaje ka nemo da cizan unguwa su zo su sa baki, to zaka ga mutum wataƙila ya haife ka kafin ma ka tashi ka fara maganar ilimi, ka san ma menene ilimi. Su sun yi shekaru a ciki suna karantar da ilimi, sun yi shekaru masu yawa a ciki, kai jiya ka taso ɗan tsugun ɗinka ka taso, so kace kuma dole sai ka gamsar da shi, kai sai ka gamsar da shi cewa kaza 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 kaza, ba zai saurare ka ba, dan baka kai ya saurare ka ba. Amma da zaka samu wanda suka cancanta ya saurare su, sai ka bi ta kansu su je su yi masa bayani, mai wa ya fahimta ya gyara. To wannan shine matakin da ake bi. To shi da na Ibnu Taymiyya yake cewa abin da zai rattaba akan wannan asalai guda biyu shine hana, shine hana kafirtawa ga wanda, wato game da ga waɗanda suka saba maka, man'u takfir bi ikhtilafihim, game da saba musu fi masailihi, sai yace wa anna takfir fi al-umur al-ilmiyya al-fiqhiyya an yakuna aula min fi masdafi fi masailihi, fa naqul al-fiqh هو معرفة أحكام أفعال العباد. داك سيبوشي أبن داكي تشي مفكه شيني معرفة أحكام أفعال العباد سنن حكنته حكنشان أيوكم باي سواء كانت تلك المعرفة علما سواء ون معرفة إلميني أو ظنا كوكما ذطوري أو نحو ذلك كو أبن داكما داك وانا شيني ديدي إما كذو درسي مزوى ذا متاشكا ومعلوما liman tadabbara shari'a insha Allah. Da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kurakuri Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.